Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Juma'a 28 ga watan Oktoba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa da yammacin yau Juma'a cewa mai zaluncin nan ya ci gaba da ta'addancin sa yana mai nuni da kasar Russia. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta Amnesty International ta kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Alhamis da ta ɗauki matakan da suka dace akan Iran biyo bayan kashe masu zanga-zanga aƙalla guda 8 da masu zaman makoki a ranar Laraba da jiya Alhamis aƙalla a larjuna guda 4. Kanar ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da guguwar da ta tunkaro sun haifar da ambaliya da zaftarewar ƙasa a kudancin ƙasar Philippines.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin ƙasar Amurka da Japan sun sanar da ƙulla haɗin gwiwa domin taimakawa ƙasar Ghana wajen inganta wata sabuwar fasahar makamashin nukiliya da ake kira Small Modular Reactor ko SMR a taƙaice.
Wannan Small Modular Reactor wanda ake kira SMR hanya ce ta samar da makamashi ta hanyar nukiliya, ba su da hatsari na fidda iska mai guba wanda ake kira carbon dioxide a duniya.
Farfesa Adamu Idris Tanko na Jami'ar Bayero kenan za ku ji ƙarin bayani. Sannan kuma za ku ji cewa hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta bayyana goyon bayanta akan matakin babban bankin Najeriya na shirin canza fasalin kuɗin naira. Bayan haka za ku ji cewa maniyyatan da ba su samu sukunin zuwa aikin hajjin bana ba daga jihar Kano sun fara karɓar kuɗaɗensu daga hannun hukumar kula da ayyukan hajji ta jihar.
Idan alhaji ne ya biya kuɗin paket ko ya biya wani deposit yanzu kuma bai je aikin haji ba, za mu basa kuɗinsa 100%. Amma ga waɗanda suka je aikin haji suna da refund na kusan 50,000 da ɗan wani abu a zuwa yanzu a hannunmu. Akwai gibi na kusan kwana 4 da ba su ba a ƙasa mai tsarki.
Sakataren zartarwar hukumar alhazan jihar Kano kenan. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafa da shirin Duniyar Amurka wanda Muhammad Lalo ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa da yammacin yau Juma'a cewa mai zaluncin nan ya ci gaba da ta'addancin sa yana mai nuni da ƙasar Russia. An sake kai mana hari daga sama da jirage marasa matuƙa. Sama da jirage marasa matuƙa 30 ne suka kai hare-hare a cikin kwanaki biyu, inji shugaban. Masu kare sararin samaniyarmu sun hana jiragen makiyan kutsawa a cikin ainihin yankin ƙasarmu. Ghana suka kakkaɓo jirage marasa matuƙa ƙiran Iran guda 23. Bugu da ƙari sun kuma daƙile harin makamai mai linzami ƙiran KH-59 da jirage masu saukan ungulu ƙiran KA-52 guda biyu da wani jirgi mai saukan ungulu SU-25, duk an yi kace-kace da su amma da su ƙarafin banza. Zelensky ya ce a cikin wannan lokacin Russia ta kai hare-hare makamai masu linzami 4,500 da kuma kai samami sama da 8,000. Ya ce amma muna faɗa kuma za mu ƙara kakkaɓo wasu jiragen. Sai dai nan da nan ba iya ganewa ba ko an samu asarar rayuka. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta Amnesty International ta kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Alhamis da ta ɗauki matakan da suka dace akan Iran biyo bayan kashe masu zanga-zanga aƙalla guda 8 da masu zaman makoki a ranar Laraba da jiya Alhamis aƙalla a larjuna 4. An fara zanga-zangar na bayan nan a Iran ne bayan mutuwar Mahsa Amini, wacce ta mutu a hannun 'yan sanda bayan da aka kama ta da laifin rashin sanya lullubi. A cikin wata sanarwa da ta fitar, Heba Murayaf, daraktan Amnesty International a gabas ta tsakiya da arewacin Afirka, ta ce yin rigingimu da amfani da makamai da hukumomin Iran suka yi akan masu zanga-zanga game da harsashi mai rai ya sake bayyana tsananin munin shiru da kasashen duniya ke yi. Ta ce dole ne kasashe mambobin kwamitin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya su ɗauki ƙwararren matakai a yanzu, sannan su yi wani zama na musamman akan Iran don hana ci gaba da asarar rayuka. Amnesty ta ce ranakun Laraba da Alhamis jami'an tsaron Iran sun ƙara ƙaimi wurin amfani da ƙarfin tuwo da suke yi ba bisa ƙa'ida ba, da ya hada da harbin bandugogi da harsashi mai rai da harsashi na ƙarfe da kuma barkonun tsohuwa akan masu zanga-zangan da suka taru a lardunan Kazakhstan da Azerbaijan ta yamma da Kermanshah da kuma Lorestan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu tabo bangaren rahotanninmu. Gwamnatin Amurka da Japan sun sanar da kulla haɗin gwiwa domin taimakawa ƙasar Ghana wajen inganta fasahar makamashin nukiliyar da ake kira Small Modular Reactor da Turanci, abinda masana suka ce fasahar za ta taimakawa ƙasar ta fannoni da dama, ciki har da magance matsalar ƙarancin wutar lantarki da samar da kuɗaɗen shiga. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton daga birnin Kumasi.
Kasashe biyun sun bayyana hakan ne yayin wani taron makamashin nukiliya tsakanin ministocin ƙasa da ƙasa a birnin Washington DC na ƙasar Amurka. Taron da mataimakin ministan makamashin a Ghana Honorable William Uri Ku Edu ya halarta, ministan harkar tattalin arziki da kasuwanci tare da masana'antu na ƙasar Japan Uta Fusai da ya fitar da sanarwar ya jaddada cewa a shirye suke su samar da wannan fasahar ta nukiliya a Ghana saboda cigaban da ƙasar ke samu wajen inganta shirye-shiryenta na fasahar nukiliya. To koshin meye fasahar nukiliya ta SMR a takaice? Na tuntubi Professor Adamu Idrisu Tanko, masani kuma malami ne a Jami'ar Bayero da ke Kanon Tarayyar Najeriya. Gadi ƙarin bayani da ya mini.
Wannan Small Modular Reactors wanda ake kira SMR hanya ce ta samar da makamashi ta hanyar nukiliya. Fasaha ya fito da sabon fahimta na cewa za a iya samar da makamashi ta wannan hanya.
Turan kai dade, ko shin wannan sabuwar fasaha ta SMR din tana da irin nata hatsari kamar yadda masana ke nuna hatsuran da ke tattare da makamashin nukiliya?
Ba su da hatsari na fidda iska mai guba wanda ake kira carbon dioxide a duniya, kuma duk yayin ake buƙatar a sanyaya su ba wai ana buƙatar wani wata harka ta fasaha ta daban bane da sanyaya su. Ana ganin cewa yadda iska take jujjuya kamar yadda muka sani a duniya, haka zai iya sanyaya waɗannan. Wannan shine abin da ake ganin cewa a nan gaba fasahar ta karbu a duniya, ana ganin zai kawo ci gaba babba, sashen duniya gaba ɗaya za su raja'a akai. To suna da dadin al'amura musamman a masana'antu ne wanda za a iya kera su a wani guri kuma a tafiyar da su zuwa wani gurin.
Shi kuwa mai sharhi bisa harkar makamashi a Ghana Kana babban lecturer a jami'an Kwame Nkrumah dake birnin Kumasi, Professor Abdulrahman Muhammad, ya ce
wayar da kan waɗanda za su ya su manage shi wannan reactor su ma su gane yadda ake amfani da irin wannan reactor. Da shi mun samu wannan training ya je daidai, mutane sun samu hikima, sun samu wayewa wurin amfani da shi reactor, sannan muka samu aka yi mana shi irin wannan reactor din da kamar zai kawo ci gaba wurin dawaman wutar lantarki a Ghana. Yana bukatar kuma a wayar da kawunan ɗan ƙasa.
A koshin wani tasiri samar da wannan makamashi zai ma tattalin arzikin ƙasar Ghana?
Yanzu gwamnatin a kallo koko yana hangin iya saida wutar lantarki zuwa ga kasashen da suke kusa da Ghana koko suke kewaye da Ghana kamar su Burkina Faso da Togo. Dama ana yin haka har muka zo muka yi rashin samun wanda ya ishe mu aka bari yin haka. To mun an samu irin shi small reactor ga ya fara kara irin capacity namu na wutar lantarki, za ya a sayar da kasashen da suke kewaye a Ghana, wannan kuma zai saki gyara economy mu da ke struggle a wannan lokaci.
To ko ya al'umman kasan Ghana suka ji da wannan labarin?
Ni ne naku Muhammad Muftau. Muna ganin dai taimaka ma kasa, amma kulan da ya kamata a yi ne wurin tsaron, ya kamata a train mutane da za su iya su taimaka ma wurin tsaron abin kiyayewan da da iyayi. Gwamnati ya kamata ya duba waɗannan mutane, don mu ɗan kasa dai muna maraba da zuwan shi, muna kaman dai kawo ci gaba da kasan.
Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
Madalla a gaida Hamza Adam, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Ƙasar Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami guda biyu a yau Juma'a, inji rundunar sojin Koriya ta Kudu. Matakin na baya-bayan nan na Pyongyang ya ƙara rincaɓe takun tsaka tsakaninta da Amurka da kuma ƙawayen Amurka. Arewan ta harba makamai masu linzami masu cin gajeren zango ne a tekun gabashinta yau da rana. A cewar sanarwar fadakarwa na haɗin kan manyan hafsoshin sojin Koriya ta Kudu. Sanarwar ta ce an harba makaman ne daga lardin gwangwan ta arewa mai makwabtaka da Koriya ta Kudu. Sai dai sanarwar ba ta yi wani ƙarin bayani ba akan harba makaman. A wata sanarwa, rundunar Amurka na yankin Indo-Pacific ta ce harba makaman ba shi da wata barazana ga sojojin Amurka ko yankinta ko kuma ma ƙawayenta, amma ta jaddada yadda shirin makaman Koriya ta Arewa ke haddasa rudani. Koriya ta Arewan ta yi gwajin makamai masu linzami masu cin dogon zango 46 a cikin shekarar 2022. Gwajin makamin ya saba da kudurorin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda suka haramta duk wani aikin makami mai linzami na Koriya ta Arewa. Ana sa ran Pyongyang ɗin za ta sake yin wani gwajin makamin nukuliya nan ba dadewa ba, wanda shi ne na farko tun shekarar 2017. A ƙarshe, sojojin Isra'ila sun kashe wasu 'yan ta'addan Falastinu guda biyu a yau Juma'a, kamar yadda majiyoyin Falastinawan suka ce. A wani mataki da sojojin Isra'ila suka ɗauka na mayar da martani ne akan harbin da aka kai akan sojoji a yammacin gabar kogin Jordan da suka mamaye. Rundunar sojin Isra'ila ta ce dakarunta sun harbe wasu motoci guda biyu da ake tuhuma bayan wata mota da ke wucewa ta yi harbi akan wani wuri da suke aiki a kusa da birnin Nablus, wanda ke zama babban dalilin tashin hankali a yammacin gabar kogin Jordan a cikin 'yan watannin nan. Babu wani soja da ya samu rauni kuma an gano maharan, inji sanarwar sojin Isra'ila. Ta ƙara da cewa sojojin sun ƙaddamar da bincike don neman ƙarin waɗanda ake zargin.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta ce tana goyon bayan matakin babban bankin Najeriya na CBN 100% a kan shirin sabunta takardar wasu kudaden ƙasar da za a fara amfani da su zuwa ƙarshen wannan shekarar. Shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa shi ne ya bayyana hakan a wata hira da wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa a Abuja.
Wato wayannan abubuwa ana yin su ne don a san da cewa shin ina kudade na kwarai, ina kudade waɗanda ba na kwarai ba, yana da mahimmanci kwarai. To yanzu mun zo a kamu ƙasa Najeriya waɗanda kudaden da bankin Koledin ta ce tana da su ke zagayawa a nahiyar Najeriya, kashi 85 yana hannun mutane, kashi 15 ne ke bankunan Najeriya. To ta wannan hali kaka za a yi su taho su kawo policy wanda ake kira monetary policy na ishu na da rasu dubu sha'ani na kudade, ya zama to da cewa zai tasiri, abu zai tasiri ba. To kaga dole ne ya kamata a ce Central Bank ta ɗauko wani mataki wanda za ta fara from ground zero don ta dinga monitoring na wayannan abubuwa ɗin. Kamar yadda ka sani, an sha kawo policies da dokoki na cewa ana son ma ishu na cinikayya da biyan kudade ya zama to da cewa cashless. Haka duniya take ciki yanzu. So wannan abin mun yi na'am da shi, zai taimaka mana na wajen ayyukanmu, zai taimaka mana na abubuwa da yawa. Nasara ba wai na sisiri a ganta ba yanzu, amma Allah ya so nan gaba kaɗan za a same ta.
Amma akwai wasu masu ganin cewa kamar falgajaji ce aka yi a yanzu, tunda dama masu irin ajiyoyin nan kudaden ƙasar waje suke saya suna hidimominsu na yau da kullum. Ya za a yi ku tinkari wannan ɓangaren, shi ma ku karya logon masu tattara irin waɗannan kudaden ƙasar waje wanda aka yi amfani da kuɗin haram aka tanade su?
In kana tunawa, Najeriya tana da tsari wanda kowane sati takan ɗauki kuɗaɗe da ba NBDC. Wannan abin yana ɗaya daga cikin abubuwan da yasa za ka gane cewa akwai waɗannan kuɗaɗen da ke ta zagayawa a nan Najeriya. Yanzu an daina wannan, an kyauta shi da cewa an daina wannan. Kuɗaɗen ma da Central Bank ke basuwa na BTA da PTA, shi ma muna nan muna ba su shawari na cewa su dinga samun mutane waɗannan kuɗaɗe ta hannun domiciliary account ba su da katutukansu. Don dai a rage waɗannan abubuwa na kuɗaɗen na dala Amurka da ke zagayawa a nan. Sannan kuma yadda ka sani ɗin, ko da an ba mutum ai yana son ya canza naira ne, mutane kuma suna zuwa suna karban ta ne a kashi. So a hankali a hankali dai Allah ya so za a zo a samu matsaya da maslaha. Wayannan kudade ana yi amfani da su sayan gidaje da sauransu.
Kana tsammani akwai wani aiki da za ku yi da za ku kamo kudaden naira da aka ɓoye a waɗansu gurare ko a waɗansu gidaje ko ofisoshi ko wurin ɓoye kudade?
Wato Alhaji Umar Faruk aishiyarsa ɗaya daga cikin dokokin da gwamnati ta kawo mai amfani shi ne wannan na whistle blower. Muna so 'yan Najeriya su taimaka mana da wannan labarin, tunda kamar yadda ka sani ba mu ba bokaye ba ne, mu ba aljannu ba ne, ba mu san da wa'annan abubuwan ba. Amma 'yan Najeriya su gaya mana cewa ga wuri kaza an kai kaza, tunda ai masu kudaden nan ba su ke ɗaukar su buhu-buhu su je su aje ba, suna amfani ne da wa'ansu. Kuma 'yan Najeriya muna kira gare su cewa su gaya mana wannan labarin, mu je mu gani. In ma ka je ka ba labarin ta gani kai da kanka ma za ka samu wani abu, tunda gwamnati ta ce za ta ba da kashi biyar ga wanda ya ba da labarin da ya sa aka je aka samu nasara aka zo aka kwaso wannan kudaden.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa. Maniyyatan da ba su samu sukunan zuwa aikin hajjin bana ba daga jihar Kano sun fara karɓar kuɗaɗensu daga hannun hukumar kula da ayyukan hajji ta jihar. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar ke cewa za ta haɗa hannu da sauran masu ruwa da tsaki a ɓangaren kula da ayyukan hajji a Najeriya domin ɗaukar matakan magance matsalolin da aka fuskanta a bana. Daga Kano ga rahoton da Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana.
Kimanin makonni biyu kenan hukumar alzai ta jihar Kano ta yi hular cewa dukkanin maniyyata da ba su sami sukunin sauke faradi a bana ba bayan biyan kujerun aikin hajji su garzaya shilkwatar hukumar domin dawo musu da kudadensu.
Idan alhaji ne ya biya kudin paket ko ya biya wani deposit yanzu kuma bai je aikin hajji ba, za mu ba sa kudinsa 100%. Amma ga waɗanda suka je aikin hajji suna da refund na kusan 50,000 da ɗan wani abu a zuwa yanzu a hannunmu. Wannan daga cikin kuɗi na gudanar aikin hajji ne. Akwai gibi na kusan kwana huɗu da ba su yi ba a ƙasa mai tsarki. Akwai magana ta refund ko kuma biyan kuɗaɗe na abincinsu da muke magana da ita hukumar alzai ta ƙasa wanda za ta dawo mana da su.
Alhaji Muhammad Abba Ɗanbatta kenan sakataren zartarwa na hukumar alzai ta jihar Kano.
Sunana Umar Ibrahim daga karamar hukumar Kunci. Na biya naira miliyan 2,500 kuma na zo na buƙaci kuɗin nan sun damun da kuɗina. An bani cek na kai banki. A yanzu magana da nake gaya ma haka sun saka min kuɗina. Yanzu kuɗina naira miliyan 2,500 da na bayar haka suka dawo min da kuɗina. Daidai wa daidai yanda na biya haka aka dawo min da kuɗina kuma cikin ƙanƙanin lokaci.
Sunana Ishaq Aminu Tijani. Na biya naira miliyan 2,500 na matar abokina. Amma danga shi yanzu gashi na karɓi refund zan musu tendering checkbook da aka bani zan je in kai banki. Na kai banki kuma za su sa a account ɗinta. Insha Allahu Rabbi muna sa rai in an ce a dawo a sake biya za mu dawo mu kuma biya da yadda Allah.
Wasu daga cikin maniyyata kenan da hukumar alzai ta jihar Kano ke maidowa kuɗaɗen kujerunsu saboda rashin samun sukunin sauke faradi a bana. Kimanin maniyyata 1,000 ne daga jihar ta Kano ba su samu zuwa aikin hajjin ba saboda tangarɗa da aka fuskanta daga kamfanin jiragen sama na Azaman wanda shine hukumar alzai ta Najeriya ta baiwa kwangilar jigilar alazan na jihar Kano. Duk da cewa an shiga mako na biyu da hilar dawo da kuɗaɗen ga maniyyata, amma a iya cewa zuwa yanzu kalilan ne daga cikinsu suka nuna sha'awa akan haka.
Mun biya sama da mutum 300 kuma har yanzu yana hilanta ga duk wanda ya biya kuɗi wannan hukuma yake da buƙatar ya karɓi kuɗinsa. Kofa a buɗe take ya kawo kuma Allah da cikin ƙasa da awa 24 zai ga kuɗinsa a cikin asusunsa. Akwai da yawa waɗanda suka zo muka ba su muka cike suka ce a rike kuɗaɗensu har zuwa wannan shekara mai kama idan Allah ya amince. Mutum 700 su ne waɗanda suka samu visa ba su samu tafiya ba. Muna da kusan mutum 800 kuma a ƙasa waɗanda suka ba da deposit na miliyan 1,200 a matsayin mataki kuɗi na ajiya. A cikin waɗannan waɗanda suka kusan mutum 800 ina da tan har a zuwa yanzu ba su wuce mutum 62 ko da uku waɗanda suka buƙaci a ba su kuɗaɗensu ba.
Idan sakataren hukumar alazan ta jihar Kano ya ce sun koyi darussa daga ƙalubalen da suka fuskanta a bana.
Kamar yadda ka sani kowace shekara da irin ƙalubale take zuwa ka kuma dukkan abin da ka sani a rayuwa kusan ya zama darasi da mu da kuma ita hukumar kula da aikin hajji da umrah ta tarayyar Najeriya. Kuma insha Allahu Karim da mu da sunan Allah ya da za mu yi ƙoƙarin kaucewa dukkan irin ƙalubale da aka fuskanta insha Allahu Karim. Kaɗan daga cikin ƙalubalen tursasawa da zaɓen mana jirgin da mu ba shi ne tsarinmu ba kuma bai dace ba. Kuma alazai ta ce dukkan visa za ta zama under control nata kuma dole sai an je can kuma su za su ba da password wanda aka shaƙe mu zai zama to ba mu samu visa ba sai da ƙarshe.
Alhaji Muhammad Abba Ɗanbatta kenan sakataren zartarwa na hukumar alazai ta jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka wannan mako zai nazari ne kan irin rawar da baki ke takawa a siyasar Amurka da kuma irin kalubalen da suke fuskanta a mafi akasarin lokutan da suka tsunduma cikin harkar siyasar kasar ta Amurka. Sunana Mahmud Lalo. Sunana Karina Lipsman, ina takarar majalisar dokokin Amurka ne a mazabar gunduma ta 8. Na ci maburi na samun farin ciki da walwala a Amurka. To kalaman Karina Lipsman kenan yayin da take kaddamar da yakin neman zaben takarar kujerar majalisar dokokin Amurka. Kusan za a iya cewa takarar Lipsman ba ta tattare da wata matsala, illa kawai asalinta ba kwace.
Came to the US when I was 8 years old from Odessa, Ukraine.
Nazo Amurka ne a lokacin ina yar shekara 8 daga birnin Odessa na ƙasar Ukraine. Mun kuma shigo Amurka ne da bizar bakin haure tare da mafiyata da kakanninta, inji Karina.
I came on a refugee visa with my single mother and my grandparents.
A dai shekara 1993 suka shigo Amurka. Karina ta fara makaranta yayin da mafiyata kuma take sana'ar dinki don tallafawa iyalinta. Duk da irin kalubalen da suke fuskanta, Karina ta jinjina mafiyarta wacce ta yi ta faɗi tashin ganin ta inganta musu rayuwa.
When I turned 18, I applied to become a US citizen.
Tace a lokacin da na cika shekara 18, sai na cika takarduna na neman zama a ƙasar Amurka. Wannan wani abu ne da nankewa kaina shawara da kaina, saboda ina so nima a dama da ni a al'amuran Amurka.
Because I wanted to be part of America.
To a dai mazabar gunduma ta 8 wato kwatankwacin mazabu da ake da su a Najeriya. Karina take so ta yi takara a jihar ta Virginia. A tarihin mazabar babu wani dan Republican da ya lashe zabe a wannan mazaba dake wajen birnin Washington DC cikin shekaru 30 da suka gabata. Amma Karina da manajan yakin neman zaben ta Brian Johnson sun ce suna da wata dabara da za su yi amfani da ita a wannan mazaba wacce kusan rabin al'ummar ta baki ne.
I think a lot of people in this area and involved in politics in general come from families of wealth.
Manajan yakin neman zaben Karina Brian kenan yake cewa duba da cewa Karina ta yi fafutuka wajen kaiwa matsayin da ta kai a yanzu, inda ta yi gugayya da maza fararen fata har ta kai wannan babban matsayi, hakan ya ba ta damar samun nasarar zama yar takarar majalisar dokoki. Saboda haka mafi akasarin mutane da ke zaune a nan sun taɓa fuskantar irin wannan fafutuka da Karina ta fuskanta.
I think those stories and those life struggles are ones that the majority of this district can relate to.
Yayin kaddamar da yakin neman zaben nata, Karina ba ta yi wata ba wajen caccakar shugaba Biden, yayin da ake ci gaba da ganin hauhawar farashin kayayyaki kamar na farashin man fetur da kuma karuwar miyagun ayyuka. Baya ga haka tana ganin gwamnatinsa bata tabbuka komai ba wajen ganin an kauce wa yakin da kasar ta ta Ukraine ta fada. Hasashen da aka yi na nuni da cewa akwai yiwuwar Karina ta samu nasara a wannan zabe da za a yi a watan Nuwamba, bayan da ta samu tikitin takarar jam'iyyarta ta Republican a zaben fidda gwani.
I received 61.5% of the vote on the first ballot, which is unheard.
Karina ta ce kashi 61.5% na samu na kuri'un da aka hada, wani abu da ba a taɓa gani ba. Babban abokin hamayya ta kashi 19 kawai ya samu. Na gabatar da jawabi wanda ya ta'allaka kan yadda bakuwa daga Ukraine ta zama yar takara a zaben majalisar dokokin Amurka da kuma yadda lamarin ya zama tamkar almara.
Is now on the stage as the elected nominee to run for Congress and how surreal that moment was.
To sai dai duk da wannan nasara da Karina ta samu, akwai zazzafin yakin neman zaɓe a gabanta. Hakan ya sa ta duƙufa wajen neman tallafin kudaden campaign inda ta kudur aniyar tara dala 500,000 cikin kwanaki 30 masu zuwa, wato kutankucin naira miliyan 300. To kafin mu karkare shirin ga wannan sako.
Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke tafi batutuwan da suka shafi na ciki da wajen kasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hamma da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 3 kenan agogon Ghana, domin sauraron shirin
Duniyar Amurka. Duniyar Amurka
tare da ni Mahmud Lalo.
Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako. Yanzu kan a madadin Yuri Mamun da ta hada asalin rahoton, sai kuma Julie Lethis Gresham ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a hutun karshen mako lafiya.
Gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Ra'ayin na farko, ra'ayinka ne Sani Muhammad Kindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin, tarayyar Najeriya. Kace salam sashen Hausa, don Allah ku bani dama in tunatar da gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi kan alkawalin biyan tsofaffin ma'aikata kudin gratuitin su da ya dauka a lokacin neman zabe, wanda har kawo yanzu ba a cika wannan alkawali ba. Ya kamata ya cika wannan alkawali kafin wa'adin mulkin sa ya kare, domin masu iya magana suka ce alkawali kaya ne. Sai ra'ayin Shehu Adamu Rijau mai cewa wani abin takaici dai sai a Najeriya a ce wai ana batun karawa 'yan siyasa da manyan mahukuntan kasar tamu albashi a yayin da talakawan kasar ke fama da talauci. Gaskiya da sakel ba mu yarda da hakan ba, domin hakan tamkar karawa mai karfi ne. Ra'ayi na gaba, ra'ayinka ne Kawu Mai Ruwa Bajoga. Kace hauhawa kayan abinci a kakar abinci da al'umma manoma suka noma a halin yanzu abin addu'a ne, ganin ba a je ko ina ba. Daga ƙarshe muna addu'a Allah ya kawo mana sauki, amin. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau, ra'ayinka ne Yakubu Mai Aski Badaraka da Magaram. Kai ko cewa kake ƙwararru akan kiwon lafiya da gwamnatin ƙasar Nijar da suka yi nazari domin duba matakan inganta kiwon lafiya a cikin ƙasa, ko babu shakka wannan abu mai kyau ne. Allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu, amin. To, ra'ayoyi da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa.
To madalla, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Muryar a takaice, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa da yammacin yau Juma'a cewa mai zaluncin nan ya ci gaba da ta'addancinsa yana mai nuni da ƙasar Rasha. An sake kai mana hari daga sama da jirage marasa matuƙa. Sama da jirage marasa matuƙa 30 ne suka kai hare-hare a cikin kwanaki biyu, inji shugaban. Masu kare sararin samaniyarmu sun hana jiragen makiyan kutsawa a cikin ainihin yankin kasarmu, kana suka kakkaɓo jirage marasa matuƙa ƙiran Iran guda 23. Kungiyar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Ƙasa da Ƙasa ta Amnesty International ta yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Alhamis da ta ɗauki matakan da suka dace a kan Iran, biyo bayan kashe masu zanga-zanga aƙalla guda 8 da masu zaman makoki a ranar Laraba da jiya Alhamis aƙalla a larduna 4. An fara zanga-zangar na bayan nan a Iran ne bayan mutuwar Mahsi Amini, wacce ta mutu a hannun 'yan sanda bayan da aka kama ta da laifin rashin sanya lullubi. A ƙarshe, ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da guguwar da ta tunkaro sun haifar da ambaliya da zaftarewar ƙasa a kudancin ƙasar Philippines, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 31, kamar yadda wani babban jami'in gwamnatin ƙasar ya bayyana a yau Juma'a. yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da neman mutane da suka bata.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta hada shirin, da ma injiniya mu Mr. Patrick, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin Yau da Gobe.